Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu rado, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, da fatan an yi ni lafiya. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 19 ga watan Nuwamba shekarar 2021. Sarki Hashin Gumel ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin ciki ka muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da wasu wakilan al'ummar kabilar Iba a fadar sa. Haka kuma za mu da halin da ake ciki game da ziyarar aiki da sakataren harkokin wajen Amurka ke yi a Najeriya. Muna kuma dauke da rahoto na musamman daga kasar Kamaru, sai kuma labaran wasanni, amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'an lafiya a kasar Jamus sun faɗa yau Juma'a cewa kasar na cikin yanayin taɓaci saboda annobar COVID-19. Sun kuma buƙaci a ɗauki matakan daƙile yanayin ba tare da ɓata lokaci ba, ciki har da matakin kulle, har ma ga waɗanda suka yi rigakafin. Hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta Jamus ta RKI ta sanar da samun mutum 52,970 da suka kamu da cutar a yau Juma'a. Kwana uku kenan a jere ana samun adadin da ya zarta 50,000 a kowace rana. A wani taron manema labaran yau Juma'a a Berlin, shugaban hukumar RKI Lothar Weiler bai boye damuwarsa ba akan yanayin. Yana mai cewa dukkan Jamus na fuskantar mummunar barkewar cutar. Yace gaba ɗayan ƙasar na cikin yanayin dokar taɓaci, ya kamata mu ɗauki matakan gaggawa. Wala ya faɗa manema labarai cewa sun kiyasta akwai mutum sama da rabin miliyan da ke fama da cutar COVID-19 yanzu haka a Jamus, adadi mafi yawa da aka taɓa gani a ƙasar. Ya kuma ce a tsakanin yara 'yan shekara 5 zuwa 14 akan samu mutum 700 cikin 100,000 da suke kama cutar. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya je Najeriya jiya Alhamis, ƙasar da tafi yawan al'umma a Afirka kuma babbar ƙasar ƙawancen Amurka a nahiyar. Ziyarar Blinken ta kwana 5 a kasashen Afirka na zuwa ne yayin da rikici a Sudan da Habasha ke ƙara muni. Ranar Laraba, ranar da sakatare Blinken ya isa Kenya don ziyararsa ta farko a Afirka, jami'an tsaro suka buɗewa dabban masu zanga-zangar ƙin jinin juyin mulki wuta a karshen babban birnin Sudan da kuma birnin Omdurman, inda suka kashe aƙalla mutane 15. Wannan ita ce mummunar ranar tashin hankali da aka gani tun bayan da sojoji suka yi juyin mulki a Sudan ranar 25 ga watan Oktoba. Sakataren ya yi Allah wadai da tashin hankalin a jiya Alhamis a wuri na biyu da ya yada zango, wato Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Blinken ya ce dole ne sojoji su mutunta haƙoƙin farar hula na yin zanga-zangar lumana da kuma bayyana ra'ayoyinsu. Ya kuma ce za mu ci gaba da goyon bayan buƙatar jama'ar Sudan ta maido da gwamnatin haɗin gwiwa a ƙarƙashin jagorancin farar hula, ciki har da dawowar Prime Minister Abdullah Hamdok bakin aiki da kuma sakin duk waɗanda aka tsare tun daga ranar 25 ga watan Oktoba ba tare da ɓata lokaci ba. A yau Juma'a, ƙasar Ukraine ta faɗi cewa masu goyon bayan 'yan awaren Rasha a gabashin ƙasar sun kashe ɗaya daga cikin sojojinta, yayin da ƙasashen yammaci ke zargin Moscow da tara dakaru a kusa da Ukraine. Sojojin Kyiv sun sha faɗa da mayaƙa a yankuna biyu da suka ɓalle da suka haɗa iyaka da Rasha tun daga shekarar 2014 bayan da Moscow ta ƙwace mashigan Crimea daga Ukraine. Ukraine da ƙasashen yammaci abokan hulɗarta sun zargi Rasha da tura dakaru da makamai tsallaken iyakar ƙasar don taimakawa 'yan awaren, ikirarin da Moscow ta musanta. Sojojin Moscow sun faɗa a yau Juma'a cewa 'yan awaren sun kai hari a wuraren sojojin Ukraine da manyan makamai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Belarus sun tada wani sansanin 'yan gudun hijira da ke bakin iyakar ƙasar da Poland, wurin da matsugunni ne ga dubban 'yan gudun hijira da ke fatan shiga ƙasashen tarayyar Turai ta Poland. Kimanin 'yan gudun hijira 2,000 da galibansu suka fito daga gabas da tsakiya, aka kwashe zuwa wani babban wurin ajiye kayayyaki don ba su damar kaucewa tsananin sanyi a sansanin wucin gadin da ke waje. Ƙasashen tarayyar Turai na bibiyar abin da ke faruwa a bakin iyakar Poland da Belarus, suna fargaban yiwuwar dubban bakin za su tsallaka zuwa iyakokinsu. A halin da ake ciki, dubban 'yan gudun hijira suka yanke shawarar fasa shiga ƙasashen tarayyar Turai a jiya Alhamis. Maimakon haka za su shiga wani jirgin saman gwamnatin Iraki zuwa Erbil a yankin Kurdistan na Iraki. Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa a yau Juma'a cewa gwamnatinsa za ta soke wasu dokoki uku da suka shafi harkokin noma masu cike da takaddama da suka janyo zanga-zangar adawa da gwamnatinsa da ba a ga irinta ba tun bayan da Prime Minister ya hau kujerar mulki shekaru bakwai da suka wuce, kuma zanga-zangar ta kawo wani sauyin siyasa. Ana kallon jawabin bazata da Modi ya yi wa 'yan kasar ta talabijin a matsayin wani babban sauyi daga gwamnatinsa wacce ta sha kara dokokin. Wannan na zuwa ne gabanin muhimmin zaben da ke tafe a jihohi da yawa, ciki har da Uttar Pradesh da Punjab, jihohin da manoman su ne a gaba-gaban zanga-zangar. Mun yanke shawarar soke dukkan dokokin na noma guda uku, kuma za mu fara zama aiwatar da matakin a majalisar dokoki da za a fara wata mai zuwa, a cewar Modi. Ya kara da cewa yana da muhimmanci tunda ba mu iya shawo kan manoman ba akan alfanun dokokin a gare su.
Labaran duniya kenan aka saurara da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da ake ci gaba da neman zaman lafiya da haɗin kai a Najeriya, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya karɓi bakuncin wakilan al'ummar Iba fadarsa da ke Abuja. Ko me suka tattauna? Ga rahoton Umar Faruk Musa daga birnin Tarayya.
Yana da matsaloli da tattalin arziki a yankinsu saboda wannan gwamnati na IFOP ya hana buɗe kasuwa da wurin cinikayya da wurin aiki. IFOP ta hana buɗe makaranta a wasu lokuta. Kuka suke yi cewa abubuwan ya fara damu shugaban Muhammadu Buhari ya sa baki a yankin mataki. Amma kuma a cikin bayanan nan suna neman a cire sojoji daga kafin mafi yawa. Sojojin nan kuma suke kawo kare zaman lafiya. A kuma sako musu wannan lambika. Wani Muhammadu Buhari ya ce shi rantsuwa da ya shekara 60 da ya wani mulki ya ce ba zai ƙetare inda tsarin mulki ake mafi shiga harkar kotu ya sa alkali a gaba ya ce yi kaza ko karfi ko ba. Bai shi ne kulmin ya haka. Saboda haka maganan lambika mu ya ce inda ma su ake haka illa ai da ba za a ɗauko shi daga inda aka kamo shi a kawo shi nan gidan. Kuma da aka kawo shi nan gidan Najeriya a hannun kotu aka daka shi. Saboda haka wani kotu ce ya yanke hukunci akan shi laifi ko rashin laifin sa, amma shi ba shi da kulmi da zai ƙetare ya shiga harkar kotu. Amma dai su bi sun kawo wannan kuka a gabansa ya ce ya ji a bar martaba da zai nazari a kai.
Amma kana ganin in ba tare da an duba wasu daga cikin koke-koke na nasu ba akwai yiwuwar cewa za su ci gaba da kokawa cewa gwamnati kamar tana kyamata su?
Ai ban san kyamama bai tashi ba saboda wannan matsala ta masu gabas ta kasa ai ba shugaban Buhari ta shafa kaɗai ba, ta shafa kowane ɗan Najeriya musamman kuma wani duk zai iya daga kansa a cikin al'umma a can ba. A kira shi a ce shi shugaba ne na al'umma ko shugaba ne na addini ko siyasa.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ni da shi a Abuja bayan da al'ummar Ibo suka gana da shugaba Muhammadu Buhari. A waje ɗaya na tuntuɓi Mr. Martins Igwe, wani ɗan al'ummar Ibo da ke fafutukar samar da zaman lafiya a wannan yankin, domin jin matsayinsa akan wannan ganawar da aka yi tsakanin al'ummar su da shugaba Muhammadu Buhari.
Abin da yana bani haushi wannan masalan matasa ne. Masalan matasa ya kamata inda za a samu ci gaba akan abubuwan da ya kamata yi a sa matasa ciki. Yanzu ban san abubuwan da wanda suka je za su iya su yi. Wannan rigimar matasa ne, kuma manyanmu sun je wurin wasu matasan wanda suna ana amfani ana yi wannan abubuwan ba su san da zuwa wurin ba, sai dai an gani a jaridar cewar an je. In kuma an da an je za su fito a ɗora duk abun da shugaban ƙasa ya gaya musu za a ɗora shi a kanmu. Ka gani bai kamata ba a ce an je wurin ba matasa ciki. So kuma abun siyasa ne, sun san dalilin da suka je. Abun da muna neman shi ne Allah ya kawo zaman ɗaya Najeriya. In dai zuwansu zai sa Najeriya ya zama ɗaya, Allah ya sa burinsu ya biya. In kuma abun ya siyasa ne, ba za su samu nasara ba.
To amma kana ganin daidai ne a nemi a saki Nnamdi Kanu wanda yake fuskantar shari'a kuma ana shiga kotu akan zahincin amanar ƙasa?
Abun da shugaban ƙasa ya yi daidai, saboda tunda abun ina kotu ya kamata a bari kotu yi abun da ya kamata. Inda ana nema abun da ni ba wanda wani kungiya an dana neman zuciya na abin da zai fada shine muna roƙon shugaban kasa shi yafi mu sani duk wannan siyasa ne duk abin da zai samu ci gaban kasa kwance hankali kudu san cewar mutanen arewa mu daya ne a sama daya.
Mr. Martin Igwe kenan wani dan Umar Ibo a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida Umar Faruk Musa. A ziyarar aiki da yake a Nigeria, sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya bayyana wasu muhimman kudurorin Amurka kasashen Afirka. Kamar yadda aje a wannan rahoton da Murtala Faruk Sanyin ne hado mana.
A can baya manyan kasashe da suka ci gaba a duniya na kallon kasashe masu tasowa musamman na nahiyar Afirka a zaman cimakonci. Manazarta na ganin su ma wasu kasashe masu tasowa sun rungumi wannan tunanin na cewa tilasta su dogara kacokan kan kasashen da suka ci gaba domin wanzuwarsu. To sai dai gwamnatin Amurka ta sauya tunani akan wannan lamari kamar yadda sakataren harkokin wajen kasar Anthony Blinken ya bayyana. Yayin da yake jawabi kan manufofi da tsare-tsaren Amurka ga nahiyar Afirka.
Too many times the countries of Africa have been treated as junior partners.
Yace an kwashe tsawon lokaci ana daukar kasashen Afirka a matsayin kananan abokan hulɗa a maimakon dangantaka da su ta irin ta tsara. Sau tari mukan nemi kasashe abokan hulɗar mu da su bi ko kuma su goyi bayan wani tsari na kasa da kasa wanda ba inda zai amfani bukatun al'ummar su. Akan haka Blinken yace lokaci yayi da Amurka za ta kawo sauyi a wannan tsarin na hulɗa da dangantaka da kasashe musamman na nahiyar Afirika mai kasashe 54 da kuma ke zaman muhimmin yanki na habakar tattalin arziki a duniya.
I want to be clear. The United States doesn't want to limit your partnerships with other countries. We want to make your partnerships with us even stronger.
Yace ina son tabbatar da cewa Amurka ba ta da bukatar takaita kawancinta da wasu kasashe. Muna son haɗin gwiwar mu da ku ta yi ƙarfi. Ba ma buƙatar tilasta muku yin zaɓi, sai dai mu ba ku damar bin zaɓin da kuke so. Idan muka haɗa ƙarfi tare, za mu samar da amfani mai yawa ga jama'ar mu.
The United States firmly believes that it's time to stop treating Africa as a subject of geopolitics and start treating it as the major geopolitical player it has become.
Amurka ta yi amanna cewa lokaci yayi da za a daina batun Afirka a matsayin siyasar yanki domin a so mu daukar ta a matsayin da take da shi na muhimmin yankin siyasa na duniya. Kawancen na Amurka da kasashen Afirka dai zai mai da hankali ne akan muhimman abubuwa biyar da suka hada da sauyin yanayi, karfafa tattalin arziki, inganta tsarin demokradiya da sha'anin tsaro da kuma kiwon lafiyar duniya musamman yaki da annobar coronavirus. Sakatare Blinken ya ce ba yadda za a iya cimma waɗannan buƙatun na duniya ba tare da haɗin kan nahiyar Afirka ba. Haka kuma ya bayyana irin baiwa da ƙarfi da nahiyar take da su ciki har da samuwar ƙasa irin Najeriya.
The giant of Africa is an ethnic name for Nigeria because this country looms large.
Yace ƙarfin Afirka yana tattare a cikin Najeriya saboda ƙasar sai ƙara haɓaka take yi. Gata da ƙarfin tsarin demokuraɗiyya da ƙarfin tattalin arziki sa'annan kuma da al'umma masu jini a jika. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal wanda kuma shine shugaban gwamnonin jam'iyyar PDP a Najeriya na daga cikin waɗanda suka shaidi jawabin na sakatare Blinken.
Wannan sabon kudin da Amurka take da shi zai taimaka kwarai da gaske kan shawo matsalolin da muke fama da su a cikin wannan nafiya tamu ta Afirka. Musamman abin da suka shafi samun lafiya ingantacciya, samun sha'anin tsaro, samun matasa ayyukan yi da kuma wato sha'ani na canjin yanayi da kuma ita kanta wato demokradiya.
Taron ya kuma sami halartar manyan jami'an diplomasiyyar kasashen Afirka da wasu manyan jami'an gwamnatin Najeriya da kuma shugabannin kungiyoyin farar hula. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Najeriya.
A gaida na Sanyin na to kuma na gaba a shakata da wannan faifan.
Al'umman Najeriya. Najeriya, Najeriya, Najeriya. Babbar kasa ku zo ni ki shin kasar mu Najeriya.
Sallam sallam sallama nake gare ku al'ummar kasa ta Najeriya. Musulmai kin rasta mu hada kai mu dena nuna wariya. Mu kalli kan mu yan uwan jini dan mu samu ci gaban kasar mu ai Najeriya. Da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya. Shinya akai aka samu sunan kasar mu ai Najeriya. Tabbas an wahalta. an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya dan haka kar mu yi wasa a kasara ta yan uwa ba kunjiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazar ta ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tutiya
Najeriya 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 babbar kasa
da arzikin kasa a Najeriya muna da arzikin mutane a Najeriya akwai yawan jahohi a Najeriya kabilu daban-daban a Najeriya sana'o'i kala-kala a Najeriya muna da hazikan matasa a Najeriya cikin dare har da ma safiya ya ubangiji Allahu sarki da yaro ko muke ka samu dace
to yanzu kuma ga Angal Garba daga kasar Kamaru zai shigo mana rahoton sa na musamman
a kasar jamhuriyar Kamaru na dan jami'a ADP sai ko su PDM masu gida malakun iko a kasan tun shekaru 39 da suka gabata sun gudanar da waɗansu bukukuwan su ne a fadin kasar baki daya domin ya bawa shugaban kasar Paul Biya mai shekaru 89 da aikuwa a duniya kuma wanda yake rike da harkokin mulkin kasar ta jamhuriyar Kamaru yau shekaru 39 kenan tunda tsohon shugaban kasar Ahmadu Ahijo yayi murabus daga kan kalgan mulkin kasar a shekarar 1982 ranar 6 ga watan Nuwamba a halin yanzu dai al'umman kasar jamhuriyar Kamaru suna ta tofa albarkacin bakin su kan bukukuwan da gudanar din Alhaji Garba Abubakar memba ne kuma mai fada a jini a cikin jam'iyyar shugaban kasar Musa Biya NPC ko CPDM ga kadan daga cikin abinda ya labarta mana kan irin cigaban da aka samu
shekara 39 ba kowa bane yake samun hali ko sarari sai wanda Allah ya masa kara masa haske kara masa fasaha kara masa fahimta a irin abubban da zai wa al'ummarsa a shekara 39 kamar da kake so kaji mai kasan Kamaru Paul Biya yayi kokari da yawa yayi duk wani fannin da kashi na neman ilimi na tattalin arziki da kuma karawa kasa karfin abubuwa wanda za su taimaka wa kasa nan gaba ta tafi zaman kanta zan fara gaya maka tukuna sai kafin zancen neman ilimi in ka lura duk jihohin Kamaru yawancin su duk suna da jami'o'in su da kuma bayan haka in ka ga likitoci da kuma kuma da kira da ofita regional da shauran su duk suna nan ko ta ina daga ka gani a sha'anin likita ma daftoci ana ta ƙari in ka ga hanyoyin da ake bankadawa a yanzu hakan nan ya fi wajen dan ka duba kuma kaga zancen wuta ka san ba a samun development a ƙasa in ba ku da wuta to yi za ka ga wani su dan bangar su menkim su manbele su inane su zancen gas duk ka ga yanzu hakan nan banda su ba abin da ya ga otorin da aka so bai da akwai ya samu ya shiga cikin wasu matsaloli amma da yake babban mai kasa ne ya yi kokari ya tashi sai ya samu hanyoyin da zai kawo sauƙin wa'en abubuwa tattalin ƙasar mu a wani lokaci ya shiga cikin wani mugun matsala amma da yake babban mutum ne kuma ina nan da mutane masu taimakawa kaga an samu an so fita cikin wa'annan matsalolin din a taƙaice dai a kowane fannin da kashi na ya kokarta shekara 39 nan ba zama yi hakan nan banza ba ya tashi tsaye in ka lura ko me ya canju kuma da danne waɗansu abubuwa wanda ɗan ƙasan Kamaru dole ji daɗinsa
Alhaji Sabo memba ne a cikin jam'iyyar adawa ta MLC wanda Maurice Kamto yake jagoranta shi ma ya yi mana tsokaci kan cigaban demokuraɗiyya a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru.
Alhamdulillah mun rungumi kaddaren Paul Biya amma ba abin da za mu ce da wannan gwamnatin Paul Biya ko mu ce gwamnatin buri da alkawari da wasosu gwamnatin buri ne da alkawarin da ba cika da kuma wasosu to a cikin shekara 40 ba wani abu da Paul Biya ya share a kasan Kamarun nan na farko a cikin shekara 40 nan Paul Biya bai tauna shekara 5 a cikin Kamaru ba cip shekara 5 a kirga yayi shekara 5 bai yi ba cikin kamaru mutum ne koyaushe yana waje kuma fannin siyasa yanzu dai abin ya kai dole mun shiga cikin wani halin gwamnatin kama karya ba kai sai kai magana ba sai a ce maka ka zama terrorist idan ka ce za ka nuna bakin cikin ka ka zama terrorist sunanan musamman ku duba gaman akan maganan coronavirus kudi aka ba makamaru miliyon 180 na euro amma ba abin da aka yi da shi tunda muke nan mu taba ji an ce ga an nuna mana wani coronavirus ya kama shi an sa masa abin numfashi ba amma kullun zaka ji ana lissafin kudi wani ya ci kaza wani ya sace kaza wani ya sace kaza to alhamdulillah mu abin da zamu ce ba biki muke ba bakin ciki muke ko da yake na ce muku kaddara wani duk abin da ya ja mana wannan rashin gode ma Allah ne to alhamdulillah muna roƙo dai Allah idan wa ikama ne saukin wannan wai kama ne kuma mai tausayin talaka mu ba murna muke ba domin gwamnatin Polbia ya zo ya samu kamfanya daban-daban kowane kamfanya ɗaya wanda nan lissafa muku nan suna da sama da mutum 2,000-3,000 ka kun ga kaman Sonel an sayari an cinye kuɗi kaman Regie Faircam an sayar ma Faransa kaman Sochik an sayar kaman Soka Palm Biyawo SBC ne wani banki nanan na manta sunan an sayar to alhamdulillah mu dai muna roƙo Allah ya kawo mana wani sarki adali wannan yau shekara uku ba mu sashi a ido ba in ban da kamar ba inda za a yi irin abu haka kuma ku duba ku gani in ban da kamaru a duk duniya ba inda ba a sa kudin man fetur a ce yau an sa shi a gashi an yi lissafi an sayar da fetur kaza man fetur kudi ya zo kaza za a yi taimako kaza da shi babu a kamar babu ba a san da kudin man fetur yake tafiya ba to da wannan zan ce muku mu dai muna roƙon Allah ya kawo mana saukin wannan bai kawo mana adali mai tausayin talaka ko da yake alhamdulillah muna nan dai ba rasa ci ba a zira shi alhamdulillah
Alhaji Mutarib Amin da sakataren jam'iyyar SDFP ta Alawa wanda ni John Burundi yake jagoranta a fadin kasar ga abin da ya ce
ina demokradiyya idan mutum zai mulki shekara 39 akan mulki wanda kuma ana zabe babu mai iya kayar da shi wannan ai mun san ta hanyar magudi yake cin zabe saboda haka babu demokradiyya jam'iyyu da suka yi a cikin kasan kamaru wacce ce test fita hanya ta nuna bakin cikinta akan abubuwan da gwamnati yake saboda ayi gyara ba a kama yan siyasa hankul da su ba wani irin kasa ne wanda yan jam'iyya ma idan suka ce zabe da aka yi bai daidai ba a saki bincike akai kama shugabannin wayannan jam'iyyun ake hankul da su ai babu demokradiyya a kasan kamaru da zamu ce ga demokradiyya na wanda Polbia shi ya kawo babu shi a shekaru 39 da yi a fannin tantalin arziki idan mun la'akari da shi daga hawa kan mulki aka shiga cikin tsanani a kasan kamaru aka yanke wa mutane kudin wata yan aikin gwamnati kudin watan su sari hasso biyu ma aka yanke musu kudin wata wannan yana nuna tattalin arzikin kasan kamaru lalacewa yi domin shugaba Ahidjo kafin ya bar mulki yana gaya wa Polbia cewa na bar kamaru a cikin wani hali na jin daɗi na yalwa amma yanzu muna cikin hali na kunci na wahala wanda mutane ba sa jin daɗi a kasa menene Paul Biya yi sabo wanda zamu ce gashi nan yana kawo kasan Kamaru arziki wanda ƴan Kamaru ma suke cin dadi akai wutar lantarki an sayar ruwa wanda abu ne zai taimaka wa jama'a gabaki daya ba a hannun gwamnati take ba an yi privatize menene yake hannun gwamnati wanda gwamnati yake da arhawan mutane za su ce suna ta bashi wanda gwamnati idan matsalan wajen cikiwon lafiya ne asibitoci wahala muke sha ka duba ministoci kansu idan sun samu ciwo kasan waje suke tafiya nuna cewa asibitocin da muke da shi ba su da ainihin abubuwan aiki wanda zai taimaka wa mutane su waraka ta hanyar gyara ƙasa hanyoyin ƙasa duk sun lalace wani ka duba daga shiga daga ba fi son shiga ba min da babu hanyar kwarai ina ne za a ce an samu hanya mai kyau mai faɗi ya wanda duwala kwana na yake ƙarasa hanyar a shekaru 33 shugaban ƙasa yi to saboda haka mummuna gani ta fannin ci gaba a gwamnatin mulkin Paul Biya babu shi illa iyaka wahala illa iyaka ragi da mutane suka samu ta wajen tattalin arzikin ƙasa illa iyaka cin hanci da rashawa da ya ci gaba ya karu a cikin kasan Kamaru babban abin da zamu ce kenan mun dauki ma kofi akai lamba na daya akan cin hanci da rashawa wanda har yanzu ana yaki da shi bai kariya shi kuma abin nan tribalism zamu ce abin nan kabilanci da ya dayawa a cikin kasan Kamaru shi kuma wani ya san wani sannan zai iya yaki a cikin kasan Kamaru saboda haka wannan mulki gaskiya mulki ne wanda ba zamu ce an ji dadin sa ba kamar yadda aka ji dadin tsohon
sani dai anan kasar jamhuriyar Kamaru ta samu yancin kai ne tun ranar 1 ga watan Janairu shekarar 1960 amma shugabanni biyu kacal kawai aka samu a fadin kasar kuma a halin yanzu dai kasar tana da jimillan jam'iyyu wanda suke fafatawa a kasar sama da 200 haka zalika an samu fashewa mai karfi a jami'ar Birnin Boya bangaren da ake kikaka da jami'an gwamnati da kuma su dauke da mindiga kuma suna amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila sai dai dalibai guda 11 ne suka kwanta dama a cikin wannan fashewar na namijin ta bakin manyan jami'an gwamnati ko kuma malaman wannan makarantun amma abin ya faskara Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar
shirin yau da gobe shiri ne domin matasa da rayuwarsu ta yau da kullum
kama daga zamantakewa
domin wani zaka samu diriri din ga kyau ga haske ga sajen nan amma zaka samu gaskiya zai je yana duka matan shi da dai sauransu kwana biyu kuma yayin auren arab
siyasa
gaskiya kuma yanzu ba ko ina ka bu zaka ji ana ta faman gaddama wasu al'umma na fadin a gaskiya talakawan Najeriya na karɓar kidan general a sama saboda tangardar tattalin arziki da kuma yawan hauhawar sace al'umma wasu kuma kan ce ai idan batun gyara ne to shugaban kasa Muhammad Buhari ya riga ya dau azama
lafiya da kuma nishadi har ma da al'adun gargajiya
a ce dai ga wata masarauta a Afirka kuma a gida guda gidan da ake sarauta da dadewa da girma da tsari babu to Muhammad ran fane shi kuma da ya tashi zai yi shi ya zana shi yana kallon alkibla ta maka yanzu an binciko a NASA in ka ja layi daga maka zai zo maka Kano ba tare da ya kuskure ba zai zo maka gidan rumfa daidai layi haka zaka tashi
kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da karfe 4:30 a wannan Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 3:30 a kuban Ghana
a gaida Awal Garba da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
Jami'an lafiya a kasar Jamus sun faɗa a yau Juma'a cewa kasar na cikin yanayin taɓaci saboda annobar COVID-19 sun kuma buƙaci a ɗauki matakan daƙile yanayin ba tare da ɓata lokaci ba ciki har da matakin kulle har ma ga waɗanda suka yi rigakafin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya je Najeriya jiya Alhamis kasar da tafi yawan al'umma a Afirka kuma babbar kasar ƙawancen Amurka a nahiyar. A yau Juma'a kasar Ukraine ta faɗi cewa masu goyon bayan awaren Rasha a gabashin kasar sun kashe ɗaya daga cikin sojojinta yayin da kasashen yammaci ke zargin Moscow da tara dakaru a kusa da Ukraine.
To masu rauro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin wanda zai zo muku da shirin a bari ya huce. Yanzu amaradan Maryam Dauda ta yi gabatar da shirin. Da kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Sarfil Hashin Gumel ne ke cewa ku huta lafiya.
daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.